سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الهميس تقوص قوتا رمضان هجرة تدقود داري حدود تلاتين دتارة ya dace da 24 ga watan 5 shekara ta 2018. Muna cikin suratul hijri, kuma za mu ci gaba da tafsiri daga aya ta 26 insha Allah. A karatunmu na yau akwai bayanin masomin adawa a tarihi. Masomin adawa a tarihi na ɗan adam. قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان الله سبحانه وتعالى يتللي مهل الشدان أدم فتو مهل الشمتون من صلصال daga busasshiyar laka min hama'in masnun, wato daga busasshe na yumɓu wanda ke ƙarni, shine almasnun. Idan aka ce alhama'u ana nufin attinu, laka wanda yake ƙarni. Lalle mun halicci mutum daga busasshe na laka wanda yake ƙarni. Abinda ake kira as-salsal, kamar yadda Allah ya kawo kalmar a wannan aya, ta ɗauki ma'ana kashi uku. Yadda magabata suka fahimci kalma ta as-salsal, da farko al-Imam al-Bukhari a littafinsa yana kitabu Ahadithul Anbiya, babu khalqi Adam salawatullahi alaihi wa zurriyatihi, akwai wurin da al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisai da suka yi magana game da halittar annabi Adam alayhi salam. Saboda haka al-Imam al-Bukhari lokacin da ya zo bayani akan hadisin da ke bayyana halittar annabi Adam alayhi salam, ya ci karo da wannan kalma ta as-salsal. Al-Imam al-Bukhari ya ce abinda ake nufi as-salsal, tinun khulita bi ramlin, idan laka ta haɗu da yashi. Fasalsala kama yusalsilul fakhar, to ita wannan laka takan yi ƙarfi sai ta ƙeƙashe kamar yadda kasko yake bushewa. Saboda haka fassara ta farko, wanda fassarar da al-Imam al-Bukhari ya ɗauka game da abin da ake nufi da as-salsal, wato shi ne laka ce Allah tabaraka wata'ala ya haɗa da yashi, da wannan laka ta bushe, shi ne ta samar da abin da ake kira as-salsal, wato tamfar kasko kenan, kamar yadda ka sani bayan ya bushe. Wannan fassara ta kalmar as-salsal ta farko kenan. Sannan akwai Abu Ubaida. Al-Imam Abu Ubaida masanin larabci ne, kuma yana cikin as-salaf, malamin farko yace as-salsalul yabis alladhi lam tusibhu nar, ma'ana ta biyu ta as-salsal wato abinda ya bushe idan kasa ta bushe da kanta. Misali an kwaba kasa, an kwaba laka, wannan laka sai ta bushe da kanta, lam tusibhu narun, ba wuta aka sanya mu wannan lakan ta bushe ba, domin akan kona laka. Kamar misali idan aka yi tubali sai a kona shi, ake kira bricks. To ba kamar hakan ba, idan laka da kanta ta bushe, an kwaba ta sai ta bushe, to ana kiranta as-salsal. Wannan fasaran kalmar ta biyu kenan, al-yabis alladhi lam tusibhu nar. Amma idan an gasa lakan ne kafin ta bushe fa, an kwaba laka sai aka kona ta sannan ta bushe, wannan da larabci ana kiranta al-fakhar, kasko. Idan ba a kona ta ba ta bushe da kanta, ita ce as-salsal. Amma idan an kona ta, idza tubiha bin nar fa huwa fakhar. Saboda haka al-imam Abu Ubaida yace wa kullu shay'in lahu sautun fa huwa salsal. Wannan ita ce fasara ta uku wanda malamai suke yi. Kaga na farko, idan aka kwaba laka da yashi, wannan shi ake cewa as-salsal, wannan shi ne fasaran da al-imam Bukhari ya dauka. Sannan akwai bayanin da al-imam Abu Ubaida yayi, yace as-salsal al-yabis alladhi lam tusibhu nar, an kwaba kasa, an kwaba laka ta bushe, ba a kona wannan lakan ba, to ana kiranta as-salsal. Amma idan an kona ta, ita ce al-fakhar. Fasara ta uku, idan ya zamanto an kwaba laka ta bushe, sai ya zama idan an buge ta tana ƙara, kamar yadda ka san in ka daki jikin kasko yakan yi wani ƙara, to duk abin da ya zama ya yi wannan ƙara ko da kasko ne, to ana kiran shi as-salsal. Wannan ita ce fasara ta uku. To wannan sai ya dace da aya ta 14 ta suratu Rahman, inda Allah ya yi bayani game da halittar annabi Adam, khalaqal insana min salsalin kal fakhari. Allah ya halicci dan Adam daga kwababban laka mai kamar kasko, shine kal fakhar. Kamar yadda al-imam Abu Ubaida yake cewa, idan an kwaba kasan ta bushe da kanta, ita ce as-salsal. Saboda haka sai Allah ya ce kal fakhari, ta bushe da kanta amma tana kamar kasko. Me ake nufi? Tana ƙara da kanta, idan an buge ta saboda bushewar da ta yi, ƙarfin da ta yi, sai ta ringa yin ƙara. Kamar yadda ka san in ka buge jikin kasko, ka buge jikin tukunya, akwai ƙarar da zaka ji ta yi. Al-imam al-Qurtubi ya ce saboda haka a nan a nashi tafsirin, shabahahu bil fakhari allazi tubiha. Allah tabaraka wa ta'ala a suratul Rahman yace ya halicci mutum min salsalin, daga kwababban laka wanda ya bushe, kal fakhari, wanda ke kama da kasko. Kaga Allah ya kamanta lakan da aka halicci annabi Adam alaihi salam da kasko. Wa zalika, to in ka dubi asalin yanda halittarsa ta zama, annahu akhadha min turabil ard, an ɗebo turbaya, wato an ɗebo kasa, da aka kawo kasa, fa ajanahu, sai aka zuba ruwa, sai aka kwaba, yanda dai magini yake gini. Idan an kwaba an hada kasa da ruwa, fasara tinin, kaga zai zama laka kenan, shine abdin. To bayan ya zama laka, an riga an kwaba, thumma taqala, aka kyale shi ya dade, ya dade. Babu wanda ya san yawan dadewan da lakan yayi a kwabe. Idan laka ta dade tana kwabe, fasara kal hama'i, zai zama kamar yumbu al-masnuni, wanda ke karni, saboda dadewansa yana kwabe, saboda haka zai karni. Thumma taqala, aka kyale shi, da aka kyale shi yana nan a kwaben, bayan ya zama yumbu, sai ya koma salsalan kal fakhari, sai ya koma bushashshen laka mai kamar kasko. Saboda haka waɗannan matakan guda uku duk Allah madaukaki ya faɗe su a cikin Al-Qur'ani, cewa ya bushe yana kamar kasko, wannan ya zo a suratul Rahman. Cewa Allah ya halicce shi daga laka, wanda shine masomin halittar, yana suratul Saffat aya ta 11, fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna. Ka tambaye su, ya kai Muhammad, shin su mutane ne suka fi wahalar halitta ko ku waɗanda muka halitta? Ka tambayi mutum. Da shi mutum da wasu halittun Allah wane ya fi tsanani, duk da cewar shi Allah babu halitta da ke wahala gare shi. Ahum ashaddu khalqan, su ne halittarsu ta fi tsanani, ba a cewa wahala, don shi Allah tabaraka wa ta'ala babu wahala gare shi wajen halitta. Amma waye halittar ta fi tsanani, wanda a ganinka za ka ce eto wannan halitta ta fi tsanani, ta fi wahalar yi a wajen ɗan adam. Amman khalaqna, shin halittar ɗan adam ne ta fi tsanani koko wasu waɗanda muka halitta? Sai Allah ya ce, in dai ta ɗan adam ce mun riga mun gaya muku, inna khalaqnahum min litinin lazibin, ai mun halicci mutane ne daga laka mai danko, shine lazibin. Mun halicci mutane daga laka mai danko, wanda sai ya dauki bayanin al-Imam al-Qurtubi, farko an tara ƙasa aka zuba ruwa aka kwaba sai ya zama laka. Lakan nan da aka yi ta kwabawa, ita laka idan an kwaba ta da kyau za ta yi danko. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce min tinin lazibin, lazibin shine mai danko, kamar yadda Ibn al-Asir ya fassara a littafinsa al-kamil fi tarikh, al-kamil fi tarikh, domin Ibn al-Asir shi ma kamar sauran malaman tarihi ya yi bayani game da tarihin halittar annabi Adam alaihi salam. Yana farkon littafinsa, mujallal na farko, shafi na 27, ya ce al-lazibu at-tinul multazibu ba'dahu bi ba'din. Allah ya ce ya halicci mutane daga laka mai danko, wato laka shi ne wanda ya zama sashinsa ya danke masashi, ya kwabu sosai, sun maturika, lokacin da ya kwabu sai aka kyale shi hatta ta gayyara, aka kyale lakar tana kwabe sai da ta lalace, sai da ta canza, ya zamanto tana decomposing, kamar yadda ka san abu idan ya lalace ya rube zai ringa karni, wanda ya nuna cewar wasu halitta sun fara fita a jikin wannan abin, shi yasa kake jin karni. Saboda haka lokacin da aka kwaba kasar halittar annabi Adam alaihi salam, an kyale ta ta dade sai ta canza, wa antana sai ta fara wari, shine abinda Allah yake nufi da min hama'in masnun, daga laka mai wari mai karni, shine al-masnun, ya'ani hatta fara hama'an masnunan, ya'ani muntinan. Idan aka ce al-hama'ul masnun, ana nufin laka wanda ke karni. Nan ma dai Allah tabaraka wa ta'ala ya saki kyale wannan lakan, thumma sara samsala, idan laka tana kwabe an kyale ta za ta bushe, saboda haka sai ta koma ta kekashi, shine samsala, wa huwa alladhi lahu sawtun, dan haka da ta bushe din nan in an dake ta sai a ci tana wani kara, wato kamar na kasko. Al-Imam at-Tabari a tafsirinsa game da wannan aya da muke karantawa yace, saboda haka in ka dubi halittar annabi Adam alaihi salam zaka iya ganewa an halicci annabi Adam daga abubuwa nawa. Khuliqa ibnu Adam awwalan min turabin, kaga akwai kasa wajen halittar dan Adam kenan. Na biyu wa ma'in, akwai ruwa. Na uku hawa'un, akwai iska, saboda cewa da aka yi ta bushe, kaga ya nuna iska yayi aiki a cikin wannan kasan. والتراب اذا خلط بماء صار طينا لازبا, kasa ce aka hada da ruwa aka kwaba, saboda haka sai ta zama wato laka mai danko. Kaga halittar dan adam kenan, akwai turbaya, akwai ruwa, akwai iska, akwai wuta, wanda wasu malamai na cewa da dalilin da yasa Allah ya kamanta shi da al-fakhar, wanda ya nuna cewar wato annabi Adam bayan an kwaba kasar halittarsa an bari ta bushe, bushewar yanda ya kai ga na kasko kamar tamfar, wuta ta yi aiki, wato zafi ya yi aiki wajen halittarsa, kasancewar lakan ta bushe. To mun ji na halittar annabi Adam alaihi salam, sai kuma Allah madaukaki ya ce waljanna khalaqnahu, shi ku aljani mun halicce shi. Kalmar aljannu da aljinnu wasfani min babin wahidin, abu ɗaya ne, ko a ce aljinnu waljinnu khalaqnahu ko waljannu khalaqnahu, duk ma'anar ɗaya ne. Amma me ake nufi da aljanu a nan ana nufin Iblis ba kowane aljani ba, shi ne abul janni, shi ne kakan aljanu. Akan kira shi Iblis, akan kira shi abu shayatin, akan kira shi ashaiton, sannan akan kira shi aljanu. Wasu malaman na cewa ai kowane aljani ake nufi, amma zahiri kamar yadda galibin malaman tafsiri suke cewa tunda an bayyana halittar annabi Adam masomi, yanzu ana bayani game da masomin aljanu. Don haka aljanin farko shine Iblis. Allah madaukake ya ce khalaqnahu, shi kuma mun halice shi, min qablu, tun kafin halittar annabi Adam alaihi salam. Wanda wannan ya tabbatar ba tare da wata shakka ba, Allah ya tabbatar halittar aljani ta riga halittar dan Adam. Shi yasa Allah madaukake ya ce min qablu, shi aljani mun halice shi kafin halittar annabi Adam alaihi salam. Min nari samum, daga mai aka halici Iblis? Min nari samum, daga wuta ta iskar zafi. As-samum shine iska na zafi, wanda la dukhana laha, babu hayaki. Kasan akwai zafin da ba hayaki, baka ganin hayaki, zafi ne na wuta baka ganin shi, amma akwai zafin. Shi ake nufi da as-samum asali, ya'ni rihun haratun, iska ce mai zafin gaske. Wanda wannan ya tabbatar da mu'jizar Al-Qur'ani, shi Allah ya tabbatar akwai zafin da ba wuta, zafi ne na wuta amma ba ka gani shi, ba yi da hayaki. Kaga Al-Qur'ani ya tabbatar, sai binciken zamani yanzu ya kira shi da suna radiation. Radiation zafi ne da ba ka iya ganinsa. Sannan baya ga wannan kuma, masana sun tabbatar akwai abin da ake kira solar wind, shine iska ta rana. Akwai iska ta rana, za a ce iska kuma ta rana, kaga wuta ce amma baka iya ganinta, wanda Allah subhanahu wataala yayi ma ita duniyar da muke kai garkuwa. Saboda haka aka samu magana disu, wannan magana disu da yake cikin duniya, wanda Allah ya sa saboda yayi ma duniyar garkuwa ne game da iskar rana, wato game da iska na zafi wanda ke tahowa. Ba za ka gan shi ba, amma wuta ce. In ba don wannan garkuwar ba, wata halitta mere ba ta iya zama a kan ƙasa, komi ka sani zai babbake. To shi Iblis ba da wuta Allah ya halice shi ba. Kaga abinda Allah ya faɗa yake min nari samum, ba asali wuta ba ne, wuta ce ta iskar zafi. Allah ya sa mun gane. To amma inda aka samu mushkila shine a suratul Rahman aya ta 15, nan ma Allah ya magana game da halittar Iblis, sai ya ce wa khalaqal janna min marijin min narin, shi kuma aljannu an halice shi ne daga surki na wuta. Surki na wuta, idan aka ce almariju aslul maraji alkhalaq, shi fa Allah yake cewa marajal bahrayni, yani khalaqal bahrayni, wato abinda aka hada su shi ake kifi da almariju. Idan Allah ya ce khalaqal janna min marijin min narin, Allah ya halici aljani daga surki na wuta, amma a can min narin samum, daga wuta wato ta iskar zafi, sai zama kamar ma'anar guda biyu ce. Ya akai aka samu bambanci ta wajen bayanin ayar da take suratul hijri da kuma ayar da ta zo a suratul rahman ta wajen halittar Iblis? A can Allah tabaraka wa ta'ala ya ce min naris samum, Allah ya halice Iblis ne daga wuta ta iskar zafi, na haka ba asalin wutar ba ce, wato zafi ne, wata wuta ce amma ta iska, wanda ba ka ganin hayaki a tare da ita. Amma a nan a suratul rahman aka ce an halice aljani min marijin min naris samum, min marijin min nar, wa khalaqal janna min marijin min nar, Allah ya halici aljani daga surki na wuta. Akwai hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda, wanda wannan hadisin ya kara tabbatar da abin da ya zo cikin suratul rahman. Hadisin yana sahihu Muslim, yana kitabu zuhudi wa raka'ik, yana al-musnad al-imami Ahmad. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nurin, su mala'iku an halice su ne daga haske, halittar su daga haske ne. Wa khuliqal jannu min marijin min narin, amma Iblis an halicce shi ne, aljani an halicce shi ne daga surki na wuta, wanda sai dace da abinda Allah ya faɗa a suratul Rahman. Kaga ya saba ma abinda ya zo a suratul Hijri, min nari samun, ba haka manzon Allah ya faɗa ba. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi ya ce aljani an halicce shi min marijin min nar, daga surki na wuta. Wa kulika adamu mimma wusifa lakum, shi kuma annabi adam fa an halicce shi daga abinda an riga an siffanta muku, wanda Allah ya riga ya muku bayani. To wannan sai ya nuna cewar halittar iri biyu ce. Halittar da Allah ya magana game da Iblis a suratu Hijri min nari samum, ga kuma halittar da Allah ya magana a kai a suratu Rahman min marijin min nar. Ya za mu yi mu haɗa Abdullah ibn Abbas masanin alqur'ani, Allah ya kara masa yarda, yace innahu allahu allazi ya'lu an-nar. Idan aka ce min marijin min nar, ba min nari samum bane, min marijin min nar, Allah yace daga surkin wuta. Surkin wuta shine harshen wuta, allazi ya'lu an-nar, wanda ke saman wuta, yana saman wuta. Fa yaktalitu ba'dahu bi ba'din, saboda haka wannan harshen wutan yana cuɗanya da asalin wutan, kuma yana bada hayaki, saboda haka yana tsakanin wuta da hayaki. Saboda haka za ka ganshi yakan zo da launin ja wa asfara wa akhdara, ya hada launuka guda uku, akwai ja, akwai ruwan kwai, sannan akwai kore. Da ja da ruwan kwai da kore, daidai wannan shine ainihin inda Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi da min marijin, wanda shi ma al-Imam Mujahid yayi wannan fassara. Abdullah ibn Abbas yace kamar yanda al-Imam Fakhrur Razi mai tafsirin at-Tafsirul Kabir, shine Mafatihul Ghaib, yana cikin manyan masanan tafsiri na farko. Fakhrur Razi yace idan ka dubi ayoyin nan guda biyu, sun tabbatar maka halittar ba guda ɗaya ba ce, halitta ce biyu, ba halitta ɗaya ba ce. Wannan asali yana daga Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas shi ya faɗi haka. Al-Imam Razi yace al-muradu min al-insan abuna Adam, idan ana magana akan halittan farko, ana nufin babanmu ne, ba mu ba ai ko, ana nufin babanmu annabi Adam alayhi salam, shine wanda aka halice shi daga ƙasa. فالاول منا خلق من صلصال كالفخار, dan adam na farko shine kakanmu na fari, an halicce shi ne daga kasa. Waman ba'dahu, amma wadanda suka biyo bayan sa fa, sauran mutane ba halittar su ba haka take ba. Khulika min sulbihi, daga kashin bayan annabi Adam aka ringa fitar da wato zuriyarsa. Saboda haka halittar mu sai ta zamanto daga maniyyi, amma halittar annabi Adam alaihi salam daga kasa ne. Kaga kuma dukkanmu mutane ne, amma na farkon da na biyun halittar ba ɗaya ba ce. Saboda haka sai Fakhrur Razi ya ce kazalikal jinnul awwal, aljannin farko shi ne Iblis, khuliqa min nar, an halicce shi ne daga wuta. Amma wani irin wuta shi ne wanda ya zo a suratul Hijri, min nari samum, daga iskar wuta, iskar zafi ta wuta. Saboda haka ita wannan iska babu wuta a tare da ita, babu hayaki a tare da ita, ba ka iya ganinta, zafi ne mai tsanani. Asalin halittar Iblis kenan. Wa man ba'dahu min zuriyatihi, sannan zuriyar Iblis kuma fa su ne aljanu, su kuma ba halittar daga narus samum ba ne. Halittar ita ce ta zo a suratul Rahman, khuliqal jannu min marijin min nari, sauran aljanu waɗanda suka fito ƙarƙashin Iblis, wato zuriyarsa, min zuriyatihi khuliqa min marijin, su ne waɗanda aka halicce su daga surki na asalin halittar, kakansu shine Iblis, na zafin iskar zafi, sannan kuma akwai surki da harshen wuta da hayaki. Saboda haka su halittarsu ba ta zama zallar zafin babu wuta ba. Don haka halitta biyu ce Allah maɗaukake magana a tsakanin waɗannan ayoyi. Allah ya ba mu kyakkyawar fahimta, wanda yana da asali da Abdullah ibn Abbas. Sai dai yana da kyau mu sani, shi Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayanin farkon halitta ne, amma yanda aka yi halittan Allah bai yi bayani ba. Ya dai faɗa mana farkon halittar annabi Adam daga ƙasa ne, ga yanda aka yi halittan, an kwaba,
an batta ta yi ƙarni illa Allah maɗaukaki ya faɗa maka haka, amma at-tafsilu tam a ce ma daki daki ga yanda abin yayi ba za ka taɓa samun bayani ba. Wannan Allah ya bar wa kansa sani, daɗewar lakan kafin a fitar da rai daga jiki babu wanda ya sani sai Allah, a ina Allah ya tara babu wanda ya sani sai Allah. Bayani daki daki game da halittar annabi Adam ko Iblis Allah kaɗai ya bar wa kansa sani. Amma ya gaya mana farko, me yasa ya faɗa mana farko? Saboda tambayar da yayi, ahum ashaddu khalqan amman khalaqna. Saboda idan ka san farkon halittanka, to za ka ji tsoron wanda ya halitta. Shi sa Allah ya gaya mana masumin halittanmu ba wai dan za mu iya sanin sirri cikakken abin da ya auku ba, lalala. Allah ya faɗa ma asalin halittarka don ka ƙara jin tsoronsa, ka sani kai ba kowa ba ne. Allah ya halicce ka daga abin da kai kake gani mara kima. Me Allah maɗaukaki ya faɗa mana? وإذ قال ربك للملائكة الله يتيم عن النبي صلى الله عليه وسلم لوك تشند الله ما هلتشنك يقايا وملائكو واتو الله يقايا وملائكو كافين يهلتش النبي آدم إني خالق بشرا ni zan yi wata halitta ta mutum, kaga ya riga ya faɗi sunan ma kafin ya halicci ɗan adam. Zan halicci halitta da ake kira albashar. Asali me ake nufi da albashar? Halitta da take da jiki, saboda su mala'iku ba su da jiki, aljanu ba su da jiki. Amma sai Allah ya ce zan halicci albashar. Albashar wato shi ne wanda ke da jiki, kana iya ganinsa, ba ainihi ruhi ba. Saboda halittar mala'ika halitta ce ta ruhi wanda baka iya ganinta, halittar aljani halitta ce ta ruhi, amma halittar ɗan adam halitta ce mai jiki. Saboda haka yasa Allah ya gaya mala'iku ce zan yi halitta, halittan tana da jiki kuma tana da ruhi, tana da jiki tana da ruhi. Halittan nan da zan yi min salsalin min hama'in masnun, zan yi halittan daga busasshe na laka na yumbu wanda ke ƙarni. Ya gaya mala'iku kafin ma yayi halitta, wanda wannan ya tabbatar mana babu wanda ya jibinci halittar annabi Adam banda shi Allah, shi kadai Allah da kansa shi kadai ya halicci annabi Adam. Domin abin da ya faɗa kenan, inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun, kuma wanda ya samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duka sun taho daga Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yarda. A riwaya ta farko Abu Musa al-Ash'ari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari game da halittar annabi Adam alaihi salam. Manzon Allah ya ce inna Allah khalaqa Adama min qababatin qababaha min jami'il ardi, Allah ya halicci annabi Adam ne daga damki guda, damki guda wanda Allah ya damka daga dukkan sassan ƙasa. A wata riwayar ana cewa ya yi umarni ne ga mala'ika, mala'ikan ya yi damki guda na ƙasa. To dai abin da hadisi ya tabbatar kenan. Yaya abin ya auku wannan baka da ikon sani? Amma Allah ya faɗa, ya faɗa, sannan manzo Allah ya tabbatar, wajibi ne ka gaskanta, wajibi ne ka gaskanta ko da baka iya gane yadda abin ya auku ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halicci annabi Adam daga damki guda. Damki guda, manzon Allah ya ce qababaha min jami'il ardi, wanda Allah ya hada wannan damki guda din ne daga dukkan nau'i na halittar ƙasa, dukkan nau'i na halittar ƙasa. Saboda ita ƙasa tana da nau'uka na halittanta daban-daban, ce akwai farar ƙasa, akwai jar ƙasa, akwai to kowane jinsi, kowane launi na ƙasa shine min jami'il ardi. Fa ja'a banu adam ala qadaril ardi, saboda haka ɗan adam suka zo da irin yanda ƙasar take, yanda ɗabi'ar ƙasa take, haka halittar mutum take zama. Za ka samu ɗabi'ar ɗan adam ma haka take zuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ja'a minhum al-ahmar, yanda ake samun jar ƙasa sai kaga akwai jar fata, wal-abyad, yanda ake samun farar ƙasa sai kaga akwai farar fata, wal-aswad, yanda ake samun baƙar ƙasa sai kaga akwai baƙar fata, wa baina zalika, sannan akwai waɗanda ma ke tsaka-tsaki. Za ka ga wata ƙasar ita ba ja ba, sannan kuma ita ba baka ba. To haka kuma za ka ga mutane, ga wanda ya tafi aikin haji zai shaida. Yanzu ba za ka iya ganewa ba, saboda in ka ga bature za ka ɗauka ai kowace jar fata ma iri guda ne. Amma in ka je aikin haji lokacin da duk aka haɗu a wuri guda, za ka gane launin ba ɗaya ba ne. Wani launin safari ne, wani launin sa ruwan ƙasa ne, wani ya fi kama da ja, wani fari ne ƙal, wani baƙi ne, kai ma da kake ganin baƙi ne, wani ya fi ka baƙi. To haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya halittar ɗan 'yan Adam, yanda jinsin ƙasan yake haka nan take, yanda ɗabi'ar ƙasar ma take, haka ma ɗabi'ar mutane ta zama. Kamar yadda ka san wata ƙasar tana da sauƙi, ba ta da wuya, ga manomi ya sani. Idan zai huda wata ƙasa bai wahala, as-sahal. To haka wani mutumin ma za ka samu yana da sauƙin hali. Amma wata ƙasar fa tana da wahala, huɗanta bai yiwa sai an nemo ka tafila, taraktu. To wani mutumin haka yake alhaznu, yana da kaushin hali, halinsa yana da wahalan gaske. Wal khabisu, yanda ka san wata ƙasar mummuna ce, in ka je za ka ji wata ƙasa ƙarni take ita kanta. To haka ɗan adam yake, wani za ka samu ƙazami ne, har abada baya tsafta, duk yanda ka yi da shi haka zai tabbata. Wal tayyib, wani kuma za ka samu yana da ƙamshi, bai yadda da ƙazanta ba, kamar da ita ma ƙasar za ka samu akwai wadda tana ƙamshi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wannan, wanda kuma bayanin ya kama hankali saboda ya dace da ɗabi'a ta halitta. Hadisin yana sunan Abi Dawud, kitabu sunna, babun fil qadri, da kuma sunan Tirmidhi, kitabu tafsir al-Qur'an, yana silsilatu sahiha, hadisi na 1630. Akwai riwaya da ta zo ta al-Imam al-Hakim da kuma al-Imam al-Baihaqi, hadisin yana kitabu sunan al-Kubra, babu mabda'il khalqi. Hadisin dai na Abu Musa al-Ash'ari, shi kadai ya rawaito wannan hadisin. A riwayar al-Imam al-Hakim da al-Imam al-Baihaqi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, khalaqallahu adama min adimil ardi kulliha. Allah ya halicci Annabi Adam ne daga jinsin doron ƙasa baki ɗayanta. Shi yasa kaji ana kiran Annabi Adam da suna Adam, domin asali idan aka ce Adam ana nufin adimu kulli shay'in zahiru jildihi. Idan aka ce al-adim ana nufin doron abu, saman abu, saman ƙasa, shi ake kiransa al-adim. Saboda haka saman ƙasa, saman duniya, rairayi da ke saman ƙasa aka tara kowane jinsi da aka haɗa sai aka halicci Annabi Adam, shi yasa ake kiransa Adam. Wato wanda aka roro daga saman sararin duniya, saman ƙasa aka taro, sannan aka halicce shi. Manzon Allah ya ce, fa kharajat zurriyatuhu ala hasabi zalika. Saboda haka zuriyar ƴan Adam suka fito gwargwadon yanayin wato halitta ta ƙasa. Minhum al-abyad wal aswad, daga cikin mutane a samu bakar farar fata, wani a samu bakar fata, wal asmar wal ahmar, wa minhum bayna zalik, wa minhum as-sahlu wal khabith wat tayyib. Ana samun jar fata, a samu bakar fata, a samu mai kyawun hali, a samu mai munin hali. Riwaya ta uku ta hadisin Abu Musa al-Ash'ari, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, inna Allah khalaqa Adama, Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci Annabi Adam, min qabdatin qabadaha min jami'il ardi. Allah ya halicci Annabi Adam daga damki guda, wanda ya damka daga dukkan jinsi na halittar ƙasa. Waja'a banu Adam ala qadril ardi, saboda haka ƴan Adam suka zo daidai yanda halittar ƙasa take zama. Ana samun jar ƙasa, sai a samu jar fata, wal aswadu wal abyad wa bayna zalik, was sahlu wal haznu wal khabith wat tayyib. Manzo Allah yace, thumma bullat tinuhu, sai da aka tara ƙasan. Wato kun ga kenan, halittar Annabi Adam ba da ƙasa ɗaya aka yi ba, duk jinsin ƙasar duniya sai da aka ɗebo wani yanki daga wannan jinsi na ƙasan, aka haɗa a wuri guda. Manzon Allah yace, summu bullatin husan, na aka jika wannan lakan, hatta sarat tinan laziban, aka dinga kwabawa sai da ta zama wato laka ce mai danko. Summu turikat, manzon Allah yace sai aka bar wannan ƙasan, hatta sarat ham'an masnuna, har dai ta zamanto yumɓu mai ƙarni. Summa turikat, aka sake barin wannan ƙasa, hatta sarat salsala, sai da ta waye gari ta zama busasshiya ta kekashe kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a suratul hijr wa laqad khalaqna al insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Allah ya gaya wa mala'iku zai halitta sai ya ce musu me فإذا سويته idan na gama daidaita shi inji Allah ashe kun ga daidaita halittar annabi Adam ma Allah da kansa yi idan na gama daidaitawa yana ga yawa mala'iku kaga kenan ba mala'ika ne aka sa yi wannan aikin ba Allah da kansa yake halittar annabi Adam alaihi salam yace zan yi halitta ga abinda zan yi halittan daga jikinsa kafin ayi halittan Allah yake ga mala'iku to idan na gama daidaita halitta din ونفخت فيه من روحي ومنبوسا مسا دغ روحينا نبوسا مسا دكينا واتو الله يبوسا والنبي ادم راي دكنسا اذا ناغما فقعوا له ساجدين سي كفادي كنا ماسو سجودا غشي wannan halittan da zai Allah ya ga wa malaiku kaga wannan ya tabbatar da darajar annabi adam alaihi salam kafin a halice shi Allah ya ba mala'iku labari ya musu umarni idan ya gama halittan su fadi su yi mai sujuda me ya faru kuwa
fasajada malaa'ikatu kulluhum ajma'un
fasajada malaa'ikatu kulluhum ajma'un wannan shike nuna karamar annabi adam alaihi salam mala'iku kulluhum dukkansu ajma'una baki daya sun yi sujuda ga annabi adam alaihi salam bayan an gama halittarsa aka ce dukkansu kulluhum ajma'un wanda ke gwada ma annabi adam ya samu karama ya samu falala ya samu daukaka a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wanda don saboda haka yasa malaman sunna suke cewa babu makawa game da darajar annabi Adam sama da ta mala'iku babu makawa in ka duba majmu'u fatawa mujallad na 4 shafi na 366 malamin yayi magana game da muhawarar da malamai suka yi dan akwai muhawara da aka yi tai shin tsakanin dan Adam da mala'ika waye yafi daraja to wadanda ake danganta su ga ahlus sunna malamai tun zamanin farko suna cewa innal anbiya wa salihal bashar annabawa bayin Allah na kwarai mutane afdalu minal mala'ika sun tsara mala'ika ba a hada su da mala'ikun Allah wannan shine abinda masana malaman sunna suka tsaya akai amma idan kana karanta zaka samu mu'tazila al-mu'tazila musulmai ne wadanda ke da aqida ta al-i'tizal suna cewa mala'iku sun tsara mutum hakanan wadanda ke aqida ta al-ash'ariyya wadanda ke bin aqidar sufaye suna da nasu fahimta daban amma abinda ahlus sunna suka tsaya makai akai wanda manyan masana suke kafa hujja da shi wato bayin Allah na kwarai darajar su ta dara ta mala'iku wanda in ka fara da annabi Adam alaihi salam akwai abubuwa guda biyu wadanda yake nuna haka akwai lokacin da annabi Musa ya muhawara da annabi Adam alaihi salam wannan yana fadan darajar wannan yana fadan darajar wancan annabi Musa alaihi salam yace kai fa annabi Adam khalaqaka Allahu biyadihi kai ne fa wanda Allah ya halice ka da hannunsa inda annabi Musa wannan daraja ce ga annabi Adam alaihi salam Allah ya halice annabi Adam da hannunsa shi yasa Allah yake cewa fa idza sawaituhu idan na gama daidaita shi Allah da kansa ya daidaita halittar annabi Adam wannan annabi Musa yana gaya wa annabi Adam kuma sannan a ranar kiyama lokacin da bayin Allah suke bukatar ceto an ta tsayuwa a filin hisabi ba a yi hisabi ba don haka za a tafi neman ceton manyan bayin Allah da wa za a fara da annabi Adam manyan mutane za su samu annabi Adam a ranar kiyama muna so ka yi mana ceto me yasa suka zaɓi annabi Adam a matsayin wanda zai je yi musu ceto wurin Allah saboda me saboda ai Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi Adam da hannunsa saboda haka kowa ya sani annabi adam ya samu daraja bisa ga wannan yani innama zakaru zalika lahu fi ni'amin lati khassahu Allah biha wannan ni'ima ce da Allah ya kebanta annabi adam da ita annabi adam shine mutum kadai wanda Allah ya halice shi da hannunsa min bainil makhluqin duna alladhi shurika fiha akwai falala akwai albarka da annabi adam ya samu wanda yana tarayya da wasu manzanni misali annabin Allah ne misali ana masa wahayi wannan ba shi kadai yake banta da hakan ba amma cewar Allah ya halice shi shi kadai Allah ya halice shi da hannuwansa saboda haka wannan babban daraja ce dalili ne mai karfi wanda ke tabbatar da cewa halittar dan adam ta tsara halittar mala'ika yani fa hadha bayanun wabihun dalilun ala fadlihi ala sa'iril khalqi idan ana maganar a hada darajar mutum da mala'ika la ba su haduwa indai ba mutumin kafiri bane indai bawan Allah na kwarai ne to ba su haduwa malaman sunna suna bada hujjoji kamar guda bakwai na daya shine Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni ga mala'iku su yi sujuda ga annabi Adam wannan ya nuna darajar halitta ta dan adam ta dar ta mala'iku fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un kaga ya nuna cewar mala'iku sun yi sujuda gaba ɗayan su ga annabi Adam alaihi salam a surat al-baqara aya 34 wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fa sajadu mun gaya wa mala'iku ku yi sujuda ga annabi Adam kuma duk sun yi sujuda fa sajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin wa kana min al-kafirin kaga an samu hujjar cewa sujudan da aka ce wa mala'iku su yi wa annabi Adam ibada ce sujudar da Allah ya ce mala'iku su yi wa annabi Adam ibada ce ba wai su bauta ma annabi Adam ba suna bauta ma Allah amma ta girmama annabi Adam me yasa aka ce ibada ce wanda bai yi sujudan ba Allah ya ce yana cikin kafirai illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin ashe inda sujuda ce ta gaisuwa dan iblis bai yi ta ba za a ce ya kafirta ba saboda iblis bai gaida annabi Adam ba sai ya ce ya zama kafiri amma sujuda ce ta ibada ba wai annabi Adam ake bauta mu ba Allah ake bauta ma saboda bin umarnin Allah akai ayi sujuda ga annabi Adam saboda girmama shi wanda bai yi wannan sujuda ba sai zamanto ya kafirce mu Allah tabaraka wa ta'ala kaga wannan hujja ce mai girma wanda yake nuna cewa daraja ce annabi Adam ya samu akan dukkan halitu me yasa aka ce daraja ce ta sa annabi Adam Allah ya yi umarni a masa sujuda ai saboda in ka duba suratul Isra'i a suratul Isra'i aya ta 61 Allah madaukake ya ce wa iz kunna lil mala'ikati isjudu li adama fa sajadu illa iblisa qala a asjudu liman khalaqta dina lokacin da aka ce mala'iku ku yi sujuda ga annabi Adam iblis yake yin sujuda sai ya ce ah ni in yi sujuda ga wanda aka halice shi da laka ya gane an ce su yi sujuda ga annabi Adam saboda darajar shi shi kuma bai yadda ya daraja wanda halittarsa yana ganin ta fi tashi ba ashe kaga daraja ce dan adam ya samu akan dukkan halittu dalili na biyu wato shine cewar annabi shi cewar Allah tabaraka wataala game da sujudar da yayi umarni ayi ma annabi Adam alaihi salam iblis kamar yadda yazo a suratul Isra'i aya ta 62 qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya kaci kalmar da ya fada iblis yace ya Allah kaga wanda ka daraja shi sama da ni kaga iblis ya gane halittar annabi Adam ta samu daraja akan kowace halitta hadda tashi shi yasa aka ce ayi ma annabi Adam sujuda shi yasa yace ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya kaga wannan da ka daraja shi a kaina la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila fa hada nafsun min alquran wanda ke tabbatar da cewa sujudar da aka yi ma annabi Adam ta daraja shi ne saboda Allah ya daraja halittar dan adam sama da kowace halitta dalili na uku Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi Adam da hannunsa wanda ya zo cikin bayani a suratul Sad Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya Iblis, me ya hana ka yi sujuda ga abin da na halitta da hannuwa na astagbarta am kunta min al-alil, girman kai ka yi koko dama can kana cikin waɗanda ke ganin wato suna da dagawa, fa takabbarta an sujudi li kaunika minhum. Wannan ya nuna cewar annabi Adam ya samu daraja don duk halittar da Allah ya yi ta yana yin ta ne da ikonsa, hatta mala'iku Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce su ne da kalmarsa. Idan Allah ya nufin halittar wani abu zai ce kun fayaku, amma halittar annabi Adam fa da hannuwansa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi. Kaga an samu dalili na uku mai ƙarfi wanda ke nuna darajar dan Adam akan halitta ta mala'ika. Na hudu, Allah ya ba ma dan Adam shugabanci wanda ya gaya wa mala'iku a suratul baqara ayati 30, wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah ya ce wa mala'iku zan sanya shugaba a duniya, a doron ƙasa, shine fil ardi, doron ƙasa akwai halittu biliyoyi. Allah ya zuba halittu daban-daban, tsuntsaye, giwaye, wane ne, dabbobi ga sunan, na ruwa da na kan tudu. Allah ya ce to zan sanya shugaba a doron ƙasa. Sai mala'iku suka yi sha'awar ina ma a ce su ne. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha, yanzu ya Allah za ka sa shugaba a duniya wanda kai ka sani mai barna ne, zai yi ta zubar da jini, ka ba shi shugabanci. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, mu kuwa ba ma saba maka, aikin mu shine zikiri, muna tasbihi, wa nuqaddisu laka. Qala, sai Allah yace inni a'lamu ma la ta'lamun, na san abin da ba ku sani ba. Hatta mala'iku sun yi sha'awar Allah ya ba su jagorancin duniya. Kaga kenan ya nuna halittar dan Adam ta daraka su saboda darajar da suka samu. Idan aka ce wani shugaba ne, kaga ya dara akan wanda ba shugaba bane. Allah ya ba ma dan Adam shugabanci a doron duniya, kuma akwai mala'iku a duniyar nan a yanzu haka. Akwai mala'iku, shi yasa suke ce ma Allah a bar mu mu yi shugabancin ta, saboda su ma suna zama a duniya, a doron ƙasa. Sai Allah ya ce dan Adam na bawa, saboda haka dan Adam ke da shugabancin duniya ba mala'ika ba. Dalili na biyar, Allah ya fifita annabi Adam akan mala'iku da ilimi. Ya fifita da ilimi saboda lokacin da mala'iku suke cewa ai yanzu ayi kaza ayi kaza, sai Allah ya bamu labari a suratul baqara, wa allama adama al asma'a kullaha thumma arabahum ala al mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, to ina kuma zaka ce mu fadi sunan wannan da wannan? Ai ba mu san komai ba sai abin da ka sanar da mu, innaka antal alimul hakim. Sannan sai ce to kai Adam ga ya musu. Kaga annabi Adam ya fi su da me? Da ilimi. Kuma in ka koma suratu Zumar aya ta 9, Allah tabaraka wa ta'ala ya mana tambaya, qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun, shin masu ilimi suna zama daidai da marasa ilimi? Inna ma yatazakkaru ulul albab. Dalili na shida, Allah yana alfahari ga mala'iku idan an zo sallah. Duk sa'ilin da aka zo sallah, Allah yana alfahari ga mala'iku. Wace sallah Allah yake alfaharinta ga mala'iku? Wato Allah yakan yi alfahari ga mala'iku ta ibadar mutane. Kaga duk ibadar mala'iku, babu halittar da ta kai ta mala'ika bautan Allah, saboda Allah ya faɗa mana haka a cikin Alƙur'ani, suna biyayya gare shi, ba sa ma saba mishi. To amma duk da haka, Allah yana alfahari da ibadar ɗan Adam akan nasu, wanda ke nuna darajar mutum. Me yasa? Saboda ibadar ɗan Adam akan zaɓi ne. Idan kaga mutum ya tafi masallaci ya yi sallah, shi ya ga dama, in ya ga dama sai ya ƙi zuwa. Shi ko mala'ika, ibadarsa akan tilas ne, bai isa ma ya ƙi yin ibadar ba. Saboda haka wanda ya zaɓi ya bauta ma Allah, ya ɗara wanda ya bauta ma Allah akan tilas ba don ya zaɓa ba. Saboda haka ba amma ba shi zaɓi ba. Abin da ya faru shi ne, akwai hadisin da al-Imam Ibn Majah ya rawaito, hadisin Abdullah ibn Amr ya ce, sallaina ma'a rasulillah, mun taɓa yin sallah da manzon Allah sallar magariba, bayan an gama sallar magrib, fa raja'a man raja'a wa aqaba man aqaba, wanda zai tafi gida ya tashi ya tafi gida, wanda zai dawo masallaci ya dawo. Muna dai zazzaune, fata'a rasulullahi musri'an, can lokacin isha ya yi, sai ga manzon Allah ya taho da sauri, kad hafazahu nafsu, hannun fashi yana dauke mar yana haki da alamar yana sauri saboda yana gani ya bar sahabbai sun dade suna jiran sa wa qad hasara an rukbatai har ma ya janye rigansa saboda sauri har kana iya hangen guyoyin sa saboda sauri yana tahowa ga haki manzo Allah yana isowa sai yace abshiru abshiru albishirin ku ya ku sahabbai hadha rabbukum qad fataha baban min abwabis sama ga Allah mahalicinku ya bude wata kofa daga cikin kofofin sama ya bude wannan kofa yubahi bikumul malaika yan Allah yana alfahari da ku ga malaiku zaman nan da kuka yi tsakanin magariba da isha'i Allah ya bude wata kofar sama yana wa malaikunsa alfahari da ku Allah yana cewa malaiku unzuru ila ibadi kudubi bayina ya bude wannan kofa ya ce wa malaiku kudubi bayina kad sallau sun yi sallar farilla kad qabau faridatan sun yi sallar farilla ita ce magariba wa hum yantaziruna ukhra gashinan suna zaune basu ma tafi gida ba basu je kasuwa ba suna jiran sai an yi wata sallah sannan su bar masallaci Allah yake cewa malaiku kudube su wato Allah ya ji dadi ashe yana nuna falalar bayan sallar maghrib ka zauna a masallaci kana jiran ayi sallar isha'i manzo Allah ya tabbatar da wannan Allah yana alfahari da abin da kai wajen malaiku hadisin yana sahihu targhib hadisin 445 da silsilatu sahiha hadisin 661 ibada ta biyu wacce Allah tabaraka wa ta'ala yake alfahari da ita wanda shine dalili na bakwai da ke nuna darajar dan adam akan malaika wato ita ce haduwar mutane a filin arfa wanda ya samu hadisin Abu Huraira ya samu hadisin sahabbai da yawa kamar su Aisha Abu Umama al-Bahili Jabir sun ruwaito hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa inna Allaha yubahi bi ahli arafatin ahli as-sama'i Allah yana alfahari da mutanen da suka hadu a filin arfa yana wa halittun da ke sama alfahari idan jama'a sun hadu a filin arfa idan an tafi aikin haji to Allah yana alfahari ga waɗanda ke sama fa yaqulu lahum yana ce musu unzuru ila ibadi kudubi bayina Allah ke gaya wa mala'iku yace kudubi bayina inda suka hadu a filin arfa ja'uni sun taho saboda ni shu'fan gubra ga kura ga suman su babu matsifa zaka samu mutumin da yana da dukiya mai tsananin yawa amma saboda tawali'u a filin arfa zaka ganshi wato hata haraminsa yayi datti bai damu ba zaka ga mai tsananin dukiya zaka ga mai mulki bai samu damar tsifan kansa ba saboda tawali'u ga Allah a filin arfa wannan shi ake nema ka nuna kai ba kowa bane duk da mulkin ka kai ba kowa bane duk da dukiyar ka yanzu ga ka a filin arfa kai dukun dukun sannan tsifar kanka ma ya gagare ka to Allah yana alfahari da wannan saboda ka nuna kai ba kowa bane ka nuna tawali'un ka ga Allah sai Allah ya alfahari ga mala'ikunsa wanda hadisin yana sahihu targhib hadisi na 1152 yana sahihu jami'i sahih hadisi na 1360 da kuma sahihu muslim hadisi na 1348 wanda ke nuna waɗannan dalilai da muka kirga sun tabbatar wato baka hada halittar dan adam da halittar mala'ika darajanta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma wanda yace mala'iku sun fi mutane daraja idan mutanen ba musulmai bane wannan gaskiya ne kuma koda musulman ne idan mutum ba na kwarai bane ba yanda za a yi a ce ya fi mala'ika shi wannan yasa Ibn Taymiyyah cikin Majmu'ul Fatawa yana mutallal na 450 yace inda zaka hada dalilai gaba daya zaka tabbatar da hujja guda daya hujjar ita ce salihul bashari afdalu bi itibari kamalin nihaya mutane waɗanda suka zama na kwarai idan mutumin kwarai ne wanda ya zamanto yana bautan Allah mai tsoron Allah to babu shakka darajarsa ta hada da ta mala'ika saboda la'akari da ƙarshen al'amarinsa amma a yanzu fa wal mala'ikatu afdalu a yanzu mala'iku ne darajarsu ta fi ta 'yan adam bi itibaril bidaya idan an dubi farko saboda a yanzu fa innal mala'ikata al'ana a yanzu haka mala'iku su ne suka fi kusa da Allah tabaraka wa ta'ala fi rafiqil a'la ar-rafiqul a'la wanda manzo Allah ke roƙon Allah a lokacin mutuwa Allah ya kai shi wannan gure to mala'iku ne suke wannan guri. Kaga ya nuna cewar mala'iku a yanzu sun fi kusa da Allah tabaraka wa ta'ala, saboda haka darajar mala'iku a yanzu ta fi ta mutane. Amma idan ka dubi ƙarshe ba za ka ce bayin Allah na ƙwarai darajar su ta fi ta mala'ika, a yanzu kuma mala'iku darajar su ta fi ta mutane. Munazzahuna amma yulabisuhu banu adam, saboda a yau a yanzu mala'iku ba su yin duk abin da mutane suke yi na sabon Allah. Mustagrikuna fi ibadatir rabbi, suna cikin bautan Allah tabaraka wa ta'ala. Wala raiba anna hadhihi al-ahwal al-an, idan ka dubi bautar Allah da mala'iku suke a yanzu zaka ce mala'iku sun fi mutane, yani akmalu min ahwal al-bashar, yafi zama kamala fiye da halin da mutane suke ciki. Dan a yanzu mutane suna sabon Allah, amma mala'iku ba su sabon Allah. Mutane ba sa kusa da Allah kamar yanda mala'iku suka fi kusa da Allah, saboda Allah ya ba su wannan siffa a cikin Alkur'ani. Walal mala'ikatul muqarrabun, wanda su ne ainihi na kusa da Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma yawmul qiyama, amma a ranar tashin kiyama fa, ba'da dukhulil janna, bayan an riga an shiga aljanna, fa yasiru salihul bashari akmal min halil mala'ika, wanda ya shiga aljanna to darajarsa ta fi ta mala'ika, ba a ma kokwanto. Amma a yanzu dan an ce mala'iku darajarsu ta fi ta mutane bisa la'akari da yanda ibadarsu take da kuma kusantar Allah, ba a yi kuskure ba. Amma kamala ta ibada fa, wajen kamalar ibada, ibadar bayin Allah na ƙwarai waliyan Allah ta fi ta mala'iku, wanda shi ne abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana. To Allah ya gaya wa mala'iku idan ya gama halittar annabi Adam su yi sujuda, me ya faru gaba?
Illa Iblis abaa an yakuna ba'da sajidin.
Illa Iblis, sai dai Iblis abaa an yakuna ma'a sajidin, ya ki ya kasance tare da masu sujuda ga annabi Adam alaihi salam bisa umarnin Allah. Allah ya mar tambaya ai.
Ba'da Iblis ma manta Allah takuna sajidin.
Kada sai Allah ya ce, ya Iblis malaka Allah takuna ma'a sajidin, me yasa me ka baka zama cikin waɗanda baka tare da waɗanda suka yi sujuda? Saboda haka adalci yana da kyau. Allah shi ya halicci halittarsa, amma Allah bai yadda ya mahalittarsa azaba ba sai ya tabbatar da hujja. Kaga yayi umarni a masa biyayya sai aka ki. Allah yana da damar ya kama Iblis ya halaka shi, amma Allah bai haka ba, sai da ya mai tambaya, malaka Allah takuna ma'a sajidin, me ya hana ka zama cikin waɗanda suka yi sujuda? Wace amsa Iblis ya bayar? Kala sai Iblis ya ce, lam akun li afjuda, ni dai kawai na gane ba zan iya sujuda ba li basharin, ga halitta ta ɗan Adam. Khalaqatahu min salsalin, wanda ka halice shi daga busasshiyar laka, min hama'in, wato na yumbu masnunin, wanda ke ƙarni, na gani kawai bai dace ma in mai sujuda ba. Wato me yake nufi a nan? Yana nufin, in ka lura da amsar da ya bama Allah, yana nufin ni halittan da ka min tafi na shi, ya za ka sa in yi sujuda ga na ƙasa da ni? Shi ne yake nufi, ai ba zai yiwu in yi sujuda ga wanda na ga abin da ka halitta ba. Ka halicce shi ne daga yunku mai ƙarni, wanda ya ƙeƙashe ya bushe aka fidda mutum daga jiki. Wato yana nufin ana afdalu minhu, ni na fi shi, saboda ni an halicce ni daga wuta, shi kuma an halicce shi daga laka. Idan ko aka haɗa su, ai an sani wuta tana gaba da laka, saboda wuta tana ƙona laka har ma ta canza laka. Amma laka ba ta iya canza ƙasa, ba ta iya canza halittar wuta, amma wuta tana iya canza halittar laka, wanda ya nuna cewar halittar wuta tana sama da halittar laka. Shi yasa wato wanda ya nemi ya bi tafarki na shedan, za ka samu yana amfani da basira da ƙwaƙwalwarsa kafin ya bi umarnin Allah. Amma idan mutum Allah ya nufe shi da shari'a, idan Allah ya ce ka yi, baya zama ya tunani zai kama bi. Amma idan baka da basira, idan halaka tana tare da mutum, to sai fara auna don me yasa Allah ya ce in yi. To Allah ba yi da ikon ya ce ka yi koda baka san dalili ba. Allah yana da damar ya ce kai kaza ko da baka san meye dalili ba. To sai Allah ya ce masa mene?
Ma'ana fa khurujun fa innaka rajim.
Qala fa khuruj minha yace saboda haka sai ka fita daga sama fa innaka rajim saboda kai an riga an yi jifa da kai wato Allah an ce ka. Saboda Allah an ce ka tunda Allah an ce ka kasancewarka a mahalli na kusanci ga Allah bai dace ba. Saboda waɗanda ke kusa da Allah masu bautan Allah ne. Amma idan har ya zama za ka saba ma Allah to wannan wuri ba naka bane. Saboda ka tafi ka fita wato daga ainihin kusancin Allah tabaraka wa ta'ala. Me Allah ya ce masa?
Wa inna ala yata'la'ata ila yawmiddin.
Wa inna alayka al-la'na, al-la'na ta zo da ma'rifa. Yana nuna dukkan tsinuwa tana tabbata a kanka, wannan tsinuwar kuma babu ranar karewa ila yawmiddin har zuwa ranar hisabi. Duk tsinuwa, saboda haka a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kori Iblis, ya la'ance shi, ya kore shi daga cikin wato kusancinsa, daga lokacin kowace halitta take la'antarsa, fa huwa mal'unun fi sama'i wal ardi. Saboda haka Iblis ya zamanto Allah ance shi a sama ana la'antarsa a ƙasa, ana la'antarsa a sama ana la'antarsa a ƙasa. Me Iblis ya ce?
Qala rabbi fa'udhni ila yawmi yub'athun.
To da yake halakakke ne kuma Allah dama ya riga ya kaddara abin da ya kaddara. Maimakon kai da kai laifi aka ka gane an yi fushi da kai me zaka ce? Allah ka yafe min nayi kuskure ko? Ala. Tababbe ba haka yake ba. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara duk munafiki halinsu daya da shaitan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alamar munafiki idza khusima fajara. Idan an yi jayayya da shi aka nuna mar kuskurensa, maimakon ya gane kuskuren ya karba sai ya dada fandarewa. Shi munafiki haka yake. Maimakon an nuna marwa ne abinda kai ba daidai bane. A ina wannan bai isa ya sa ya dawo ba sai ya dada lalacewa yace ni za a gayawa to daga yau ma ban sake magana da kai. Wato don ma ka mai nasiha din sai ya shiga wata musiba da ta fita da. To shedan lokacin da Allah ya nuna fushinsa gare shi kala sai yace rabbi ya Allah fa anzirni ila yawmi yub'athuna. To dai ni ina roƙonka ka dan min jinkiri kar a kashe ni har zuwa ranar da za a tayar da mutane. Kaga Iblis ya gane akwai ranar hisabi. Iblis ya riga ya gane saboda tuni Allah ya tsara komi. Allah ya riga ya zana, Allah ya kaddara abubuwa da suke aukuwa bisa kaddaran Allah tabaraka wa ta'ala. Iblis ya ce ka jinkirta min zuwa ranar da za a tayar da mutane a yi hisabi. Kada sai Allah madaukaki ya ce masa Allah madaukaki ya ce fa innaka minal munzarin, kana cikin waɗanda ake jinkirta ma waɗanda ba za a kashe su ba. Ashe akwai halittun da Allah ya musu jinkiri ba sa mutuwa sai ranar sai ƙarshen duniya. Kaga bai ce na jinkirta maka ba, yace innaka minal munzari, kana cikin waɗanda ake jinkirta ma zuwa ranar hisabi. Su waye? Allah ya bar wa kansa sani. Amma akwai waɗanda ba sa mutuwa har sai ƙarshen duniya, akwai su. Sai Allah yace to kai ma kana ciki. Ku duba tausayin Allah da rahamar Allah. An saba mar an roƙe shi ya amsa ya biya bukata. An saba mar an basa laifi ya nuna fushi ba a nemi gafararsa ba aka roƙa sai ya bayar. Ba mai haka sai Allah. Saboda haka Allah sai ya ba mu kafiri ya ba wa mumini. Ana saba mar yana ƙara ma. Me Allah ya ce masa ila yaumil waqti. Ila yawmil waqtil ma'lum. Amma jinkirin da aka yi maka ba zuwa ranar da za a tayar da mutane ba ne, zuwa ga rana ne na lokaci sananne, wato rana ne na ƙarshen duniya. Kamar yadda Allah ya ma Iblis haka yake ma masu laifi. Saboda haka yasa a yau za ka ga mutum yana kafirci yana fasikanci amma in ya roƙi bukata wurin Allah sai Allah ya bashi. Boka matsafi ya nemi wani abu sai ya samu biyan bukata. Me ake kiransa? Al-istidraj. Allah ya kyale ne na ɗan lokaci. Idan ya tashi kamu to bawa bai kubuta. Allah ka tsare mu. Kala sai Iblis ya ce
سبحان رب بما أغويتني لأغوينهم سبحان رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض
ولأغوينهم
أجمعين.
Nan kala sai Iblis ya ce, Rabbi ya Allah bima agwaita ni tunda ni ka tabar da ni. Kaga kafin ya gaya wa Allah maganan sai da ya roki Allah, sai Allah ka banni kar in mutu. Sai Allah ya ce na baka. To sai ya ce to tunda dai yanzu tunda dai ni ka sa na tabi. Kaga ya riga ya san Allah ba zai fasa ba. Yawa don haka yasa sai da ya fara gabatar da roƙon shi haka makiri yake. Mutum idan mai makirci ne zaka samu salonsa ɗaya da Iblis, sai ya ma dabara yanda zai tabbata ya samu abin hannunka, sannan sai ya shirya tarkonsa sai ka fada. Haka mugu yake. Iblis ya ce, Allah ka min jinkiri kar ka kashe ni. Allah ya ce na maka jinkiri. Sai ya ce, yawwa to tunda da ni ka tabar da ni, la'uzayyinanna lahum fil ardi, zan ƙawatawa annabi Adam da zuriyarsa hubbud duniya bi ma'asika, son duniya da saba ma umarninka, zan yi ta ƙawata musu son duniya, in ƙawata musu son saba umarninka. Saboda haka ita zina zan maida ita ta zama abu mai kyau, shaye-shaye su zama abu mai kyau, zunubi sabon Allah, a ki sallah, a ki zaka, a yi ta saba maka, ni zan yi ta zuka su sai sun saba maka. Kaji wai abin da yake gaya ma Allah kenan, in banda haƙuri na Allah tabaraka wa ta'ala. Amma duk da haka Allah bai halaka shi ba, ya ce wala uguyannakum ajma'in, sai na tabar da su duk, in ji Iblis, duk mutane sai na tabar da su. Amma duk da haka ya san ba zai iya ba, me ya ce a gaba? Illa ibadaka, sai dai bayinka, minhum, daga cikinsu, almukhlasina, su ɗin ma wanda kai ka tsarkake ba su suka tsarkake kansu ba. Saboda haka yasa ka nemi tsarkakan Allah, ba dai ka nuna kai za ka iya tsarkake kanka ba, ka nemi tsarkakan Allah. Shi yasa aka ce almukhlasin, ba almukhlisin ba. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, sai dai bayinka waɗanda an tsarkake su. Allah ka samu na ciki. Kala sai Allah maɗaukaki ya ce, haza siratun alayya. Kala haza siratun alayya. Allah maɗaukaki ya ce, wannan hanya ce zuwa gare ni. Wato Allah ya saurari maganar Iblis, ya fahimci dabarar da ya yi, da farko ya roƙi a ƙara masa ajali, Allah ya bashi, sannan ya nuna makirci ga irin abin da zai yi. Sai Allah ya ce masa, haza siratun alayya mustaqim, ai duk dabarar da kake hanya ɗaya ce sai ka dawo guri na ai. Wato wannan duk dabarar da kai na shirin mugunta da waye, a ƙarshe za a zo gabana. Saboda haka wannan kamar, wato shi Allah yana iya ƙyale azzalimi, amma ƙyaliyar akwai ƙarshe. Yace don haka, haza siratun alayya mustaqim, ya'ani marji'ukum kullukum ilayya, makomarku gaba ɗaya za ta dawo gare ni, da kai da waɗanda ka yaudara da bayin Allah na ƙware. Fa ujazikum bi amalikum, saboda ka ƙarshen al'amarin ka dai hadaka ce, don haka babu riba. Allah maɗaukaki ya bashi amsa, inna ibadi laysa laka alaihim sultan, sannan cewa da kai za ka bar da bayina, akwai bayina waɗanda baka da iko a kansu, in ji Allah tabaraka wa ta'ala. Bayina baka da iko a kansu, illa mani taba'aka, in kaga ka sami iko to wanda ya bi ka ne. Wato shi yasa in ka lura a nan, ka lura da wannan guri da Allah ya faɗa, ya ce illa mani taba'aka, wato in ba ka bi shedan ba ne, shedan ba zai iya mallakanka ba, sai ka bi shi. Shi yasa kullum mugun tunani ya zo kar ka bi. Idan mugun tunani ya fada zuciyarka, kar kai aiki da ita, kai sata, kai zina, kai abin da ya saba Allah, wannan shine abin da shedan zai iya maka. In baka bi ba, to ka samu kariyar Allah. Amma in ka amsa ma shedan, shi yasa Allah ya ce minal gawi ne, to kana cikin tababbu waɗanda dama sun amsa kiran shedan. Mai Allah maɗaukaki ya ce, wa inna jahannama
وسلم لموعدهم أجمعين
وإن جهنم لموعدهم أجمعين كما وتر جهنم يتشي ودن دا أكي القواري غريس باكي دايا دا إبليس دا ودن دا سكبيشي لها سبعة أبواب
لكل باب منهم جزء مقصود
لها سبعة أبواب جهنم سنة دا كوفو في قدا بكوي لكل باب منهم قوة كوفا منهم جزء مقصوم أقوي ونيانكينا متانا بنزا ونكسو ودن دا أكبام ونن كوفا واتو قوة كوفا akwai yankin mutanen banza da za su shiga wuta ta wannan kofa jahannama tana da kofofi guda bakwai cewa ga sunayenta babu hujja duk inda ka ji an ce sunan wannan kofa kaza sunan wannan kofa kaza in ka bi hadisin zaka samu bai inganta ba wa ta'lilu kulli ismin bima zukira ko a ce maka wannan kofa ta wanda suka yi shirka wancan ta wanda suka yi kafirci wancan ta kaza wannan hadisin laysa bi sahih babu hadisi da ya inganta wanda ya ayyana kofofin wuta iyakar abinda Allah ya gaya mana tana da kofofi guda bakwai ba yanda za a yi musan wani bayani akan kofofin nan sai idan bayanin ya zo ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala nafa ba a taba samun hadisi kuma daga annabi wanda ya ayyana komai akai ba iyakar abinda Allah ya faɗa kenan iyakar abinda ya kamata mu gaskanta kenan mu bar al'amarin ga Allah shi kadai wuta tana da kofofi bakwai Allah ka tsare mu daga kowace kofa me Allah yake innal muttaqina lallai wadanda suka kiyaye dokoki na kaga wadancan wadanda suka bi iblis Allah ya faɗi makomar su wadanda suka kiyaye dokokin Allah fa fi jannatin wa uyun sukan za su shiga gidajen aljanna kuma za su samu mabubbugan ruwa wato ita aljanna wuri ne wanda akwai ni'ima ga idanun ruwa na bubbuga ruwa daban-daban na ni'ima Allah me yake ce musu udkhuluha udkhuluha ake ce ma yan aljanna ku shiga aljanna bi salamin wannan yana daukan ma'ana biyu ku shiga aljanna da aminci aminina kuna masu aminta kuma yana daukan ma'anar ku yi sallama kafin ku shiga aljanna idan kun yi sallama kafin shiga aljanna aminina kun aminta saboda haka yasa sallama take da albarka sallama tana da albarka duk sa'ilin da kai ta kana samun amana daga Allah tabaraka wataala akwai hadisin Anas bin Malik wanda manzo Allah yake cewa yana ma Anas wasiya ya bunayya idza dakalta ala ahlika idan ka shigo ma iyalinka matarka ce gidanka ne amma ka shigo kafin ka shiga sai ka ce assalamu alaikum manzon Allah yace yakun barakatun alayka wa ala ahli baitika saboda sallamar da kai a gidanka sallamar da kai wa iyalinka saboda wannan sallama Allah zai sanya albarka a gidan ya sa mu iyalin naka albarka kaga sai ya dace da abin da Allah ya faɗa udkhulu hadi salamin aminin in za ku shiga ku yi sallama sai ku aminta wannan fassara guda kenan wanda ya dace da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda akwai inda Allah ke cewa fa idza dakaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba inda za ku shiga wani guri ku yi sallama gaisuwa ce daga Allah mai albarka idan kai gaisuwan to Allah yana sanya ma rayuwarka albarka Allah madaukaki ya ce wa naza'na ma fi sudurihim wannan za'ana ma fi sudurihim yan aljanna idan sun shiga aljanna muna cire kiyayyar da take zukatansu kiyayya da take zukatan mutum da mutum kasan a nan duniya ana samu wani ya kiwa ne yana hafsada da shi wani bai san wani dan mugunta to idan dai aka samu alkhairi mutum ya yi yawa a ce je ka aljanna wancan ma je ka aljanna sai ku haɗu da kuwa a duniya ba fa shiri Allah yake to kafin ba ku shiga aljanna za mu cire kiyayyar gaba ɗayan ta ikhwanan saboda ka sun zama ƴan uwa ala sururin suna kan gadaje mutaqabilina suna fuskantar juna wani baya duba bayan wani idan aka ce mutaqabilin ana nufin ba mai ganin bayan wani sai dai gabansa kaga babu adawa kenan babu kiyayya. Ana cewa sayyidina Ali bin Abi Talib ya taba karanta wannan aya sai yace arju an akuna ana wa Usman wa Talha wa Zubair min alladhina qala ta'ala fihim wa naza'na ma fi sudurihim min ghill. Sayyidina Ali yace ina fatan kun ga wannan aya, yace ina fatan ayan nan tana aiki ne akan mu da ni da sayyidina Usman da Talha bin Ubaidillah da Zubair bin al-Awwam, saboda dukkan su manzon Allah ya ayyana kowanne ya ce dan aljanna. Idan an samu wata kiyayya da ta auku a tsakaninsu ta duniya, ba ta hana su shiga aljanna. Shi yasa Allah ya ce zai cire kiyayyar kafin ba su shiga aljanna. Ana cewa lokacin da aka shiga aljannan, kamar yadda ya zo a suratul A'raf, da farko Allah tabaraka wa ta'ala zai yi umarni ne a je a sha wani ruwa. Akwai wani ruwa da za a sha. Shi yasa Allah ya ce wasaqahum rabbuhum sharaban tahura. Allah zai shayar da su wani abin sha. Wannan abin shan yana tsarkake zukata, shi yasa aka ce sharaban tahura, yani yutahhiru al-awdara min as-sudur. Yan aljanna za a ce ku je ku sha wannan ruwan, da an diba an sha wannan ruwan wani magani ne na musamman, yana wanke zuciyar dan adam. Saboda haka da kiyayya da hasada da kyashi duk gaba ɗaya sai ka nema ka rasa. Wanda ya zo a suratul A'raf aya ta 43, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Kaga ya nuna dan aljanna idan ya shiga aljanna babu hasada, ya tunda an riga an wanke zuciyar sai mu haduni da kai. Me yiwa ne aljanna ta hawa na 2000 kai kuma hawa na 3? Kai hakuri, kai hakuri ka kara yaki ko. Amma idan mun hadu mun kai mun gaisa mun yi hira, baka jin ni wannan fa zai tafi can, baka damuwa, saboda babu hasadan. Allah ya riga ya wanke zuciyar bai. Yan aljanna za su hadu su yi mu'amalar su, amma babu mai kyashi, babu mai hasada. Allah ka sa mu komar mu kenan. Mai Allah madaukaki ya ce
la wasu fiha nasabu wa ma'hum min hadi mukhraji,
la yamassuhum fiha nasabun, gajiya da wahala ba ta samun su a gidan aljanna. Yani at-tabu wal mashaqqa, gidan aljanna babu gajiya ba wahala, wanda kike nuna tamamun ni'ima, jin dadi ya kai makura. Wa ma hum min habi mukhrajin, sannan kuma su ba wadanda ake fitar da su daga aljanna bane. In ka shiga aljanna to babu fita. Allah ka sa muna cikin masu shiganta. A suratul Sad Allah madaukaki yace hadha ma tu'aduna liyawmil hisab inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Wannan shine abinda aka muku alƙawari za ku samu a ranar hisabi, kuma wannan arziki ne namu wanda baya karewa, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad, baya karewa. Aljanna arzikin Allah ne, don haka in mutum ya shiga ba a cewa ni'imar Allah ta kare gare shi. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu komar mu kenan. Allah ya gafarta mana kuskure, ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.